إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساك سادوا وانا مصلاتي متارن البركة مصلاتي أبي هريرة a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 8 ga watan Rabi'in al-Awwal hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 14 ga watan 10 2021 miladiya dan ci gaba da karatun wannan risala mai suna al-usulus salasa wallafar al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasin mu na 11 a cikin wannan risala asalai ne guda uku wanda yake wajibi akan kowane musulmi ya san su man karanta al-aslul awwal wanda shine al-imanu wanda shine ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san wane ne ubangijinsa yanzu man shiga cikin al-aslul thani shine ma'rifatu dinil islam bil adilla sanin menene musulunci da dalili inda malam ya kasa mana cewa addinin musuluncin yana da matakai guda uku ne akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan a baya mun karanta al-iman al-islam da rukunansa guda biyar sannan kuma yanzu muna cikin al-martabatu thaniya muna cikin martaba ta biyu wanda ita ce al-iman wanda yace mana imani yana darasa sama da 70 mafi kololuwa daga ciki shine fadar la ilaha illallah kuma mafi kankanta daga ciki shine kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya wanda kuma kunya ita ma wani reshi ce daga cikin rassan imani to ce to shi wannan martaba ta imani tana da rukunai guda shida yana da rukunai guda shida yace wa arkanuhu sita rukunansa guda shida ne na farko an tu'mina billahi da nabi wa malaikatihi na uku wa kutubihi da hudu wa rusulihi na biyar wa tu'mina bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi wannan sune rukunan guda shida wannan rukunai guda shida ba wai ka san su kawai imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi shikenan ka gama kowace rukuni daga cikin rukunan guda shida bayan kai imani da shi kuma akwai abubuwa da yawa bi tafsil wanda yake karkashin wannan da ake so ka yadda da su mu dauki rukunin farko wanda shine rukuni mafi girma wanda shine al-imanu billah wanda malai yace an tu'mina billahi wanda shine kai imani da Allah wanda muka ce imani da Allah yana kunsar abubuwa guda hudu sai kai imani da abubuwa guda hudu sannan ya tabbata cewa kai imani da Allah abu na farko shine kai imani da samuwar Allah kai da cewa shi Allah samamme ne al-imanu bi wujudillahi ta'ala kai da cewa Allah samamme ne sannan na biyu al-imanu bi rububiyyatihi kai imani da rububiyyarsa sannan na uku al-imanu bi uluhiyyatihi kai imani da uluhiyyarsa sannan na hudu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi kai imani da sunayensa da kuma sifofinsa wanda ba guda hudu dole sai kai imani da su sannan ka zama wanda yake imani da Allah to mu dauki na farko wanda shine al-imanu bi wujudillahi ta'ala imani da samuwar ubangiji imani da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala na'am imani da samuwar Allah a ko in ce samuwar Allah subhanahu wa ta'ala, kasancewar Allah a ce Allah samamme ne, domin akwai wanda ba su yadda da haka ba, akwai wanda ba su yadda akwai wani abu shi ne Allah ba, su suna ganin kawai rayuwar haka take faruwa sudfatan, haka take faruwa kawai, rayuwa kawai haka take gudana, ɗabi'a ce take gudanar da ita, komai ɗabi'a ce take canza shi daga wani yanayi zuwa wani yanayi, daɗewar zamani da ɗabi'a su ne suke canza abubuwa, ƙarfin hali da ƙarfin zuciya da sauran abubuwa irin wannan, amma ba wai wani abu bane sunan shi Allah wanda yake sarrafa al'amura. To amma bisa ga hakikanin lamari ba haka abun yake ba, tabbas Allah akwai shi samamme ne, kuma dalilai sun tabbatar da wannan. Daga cikin dalilan da suka tabbatar da samuwar Allah, akwai dalili na fidira, akwai dalili na hankali, akwai dalili na shara'a, akwai kuma dalili na shaidun gani da ido, ka gani da idonka ko ka ji da kunnenka, wanda ganin da jin zai tabbatar maka da cewa akwai samuwar Allah. Dalilan na fidira akan samuwar Allah subhanahu wataala, kowane halitta Allah subhanahu wataala ya gina fidiransa akan yayi imani da wanda ya halicce shi, ba tare da ya tsaya yayi tunani ko ya koyi wannan ba, a fidiranka kawai zaka ji kana imani cewa akwai wanda ya halicce ka, kuma kana jin zuciyanka tana imani da wannan da ya halicce ka. A fidiran mutum kowane an gina shi akan wannan, sai wanda aka zo aka gurbata masa, matukar ba a canza wannan fidiran ba, mutum yana nan akan fidiransa ta asali, to zai rika jin cewa akwai wanda ya halicce shi, kuma dole yayi imani da wannan cewa wanda ya halicce shi din nan yana nan. Sai fa wanda aka samu wani abu ya shiga cikin zuciyansa, ya shiga cikin fidiransa, ya gurbata masa ita, kamar da manzo Allah ya ce ma min mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi, a hadisin da Bukhari ya fitar da shi, ce ba wani abun haihuwa face ana haihuwansa ne akan fitira, yaji fitiransa tana nuna masa cewa akwai Allah, kuma Allah nan shi ne wanda ya halicce shi, kuma yana jin cewa shi ne ya cancanta ya yi imani da shi. Sai dai wanda aka samu an canza masa fitira, iyayensa su mayar da shi ba Yahude, ko su mayar da shi ba Nasare, ko kuma su mayar da shi ba Majusi, sai fa ka samu wani da ya canza maka fitira, sannan ka saki wannan layi. To kaga wannan dalili ne na fitira da yake nuna samuwar Allah subhanahu wataala. Sannan akwai dalili na hankali da yake nuna samuwar Allah. Dalili na hankali saboda su halittu na da da na yanzu da wanda za su zo nan gaba sun yadda cewa dole suna da wanda ya halicce su, domin kowa ya san cewa ba inda za a yi ce shi ya halicci kansa, ba inda za a yi ka ji a ranka cewa ni din nan ni ne na samar da kaina, ba wanda zai ji haka a ransa. Sannan kuma ba inda za a ce haka ni samuwa ne haka kawai sudfatan, kawai na samu haka sudfatan ba tare da wani da ya ba tare da wani ne ya samar da ni ba. Kowa ya dada wannan a hankalci, indai kana da hankali ka yarda cewa ba kai ka samar da kanka ba, sannan ba wani abu da yake halittar kansa, domin kafin ya halicci kan nasa ai shi babu shi, to ya zai yi kuma ya halicci kansa alhali shi babu shi, babu tana halittar wani abu ne? Kafin ya halicci kansa shi ma'adum ne, shi babu ne, to ta yaya zai zama mai halitta? Ai sai in ka samu sannan ka zama mai halitta, an gane ko? To kai baka kai babu ka, kuma ta yaya za ka yi halitta har ma ka halicci kanka? Abin ba mai yiwuwa bane a hankalci, kuma bai yiwuwa a ce haka ka bude ido sudufatan kawai kaga kanka ko ka samu kanka ba tare da wani abu ne ya samar da kai ba, domin a hankalci an san labudda, an san dole ne, anna kullu hadisin labudda lahu min muhdis, duk wani abin da ya samu to lalle akwai abin da ya samar da shi, wanda hankali ya yarda da wannan, duk wani abin da ya samu to akwai abin da ya samar da shi. Domin samuwar wannan rayuwar da muke ciki, ga ƴan adam, ga dabbobi, ga awaki, ga sama, ga ƙasa, ga bullowar rana da wata da sauransu, yadda rayuwar take gudana cikin tsari irin wannan, kaga tanasuqi da ta'alufi wato da kulluwa da dangantuwa tsakanin wannan da wannan da kulluwa tsakanin sababi da musabbab din sa kaga sabab ana samun sababin kaza musabbab din kaza sai sababin ana samun sababi sai musabbab din ya faru da an samu kaza sai kaza ya faru an gane ko ana samun sababi da musabbab akwai al-musabbab akwai as-sabab akwai al-musabbab musabbab shine wanda yake samar da abubuwa da shine Allah na azali akwai sababi kuma wanda in sababin ya samu kuma sai a samar da sababin wato musabbab din sa haka rayuwar take da kuma abubuwa da suke gudana tsakankanin al-kainat ba'duha ma'a ba'd cikin tsari wannan zai hana wato mutum ya fa'inta a hankalce cewa waɗannan abubuwa haka suke faruwa kawai sudufatan hankalinka ba zai yarda ba ka ce waɗannan abubuwa duka faruwa suke haka ba tare da wani ne yake fara su ba domin duk abin da ya samu sudufatan zaka ga yana samuwa ne ba tsari an gane ko duk abin da ya samu haka kawai kitibis to zaka ga yana faruwa yana samuwa ba tsari a asalin samuwar sa yakan samu ne ba tsari to ta yaya kuma a lokacin ci gaba da wanzuwarsa da ci gaba da canzawarsa kuma ya rika canzawa tare da tsari kuma duk abin din da ya faruwa ne zai yi haka kitibi zaka ga ya faru ba tsari to ta yaya kuma zai ci gaba da canzawa yana hawa kuma cikin tsari kuma kaga wannan ya nuna shi akwai wanda yake gudanar da shi a cikin wannan tsari an gane ko da haka halitta ba ta samar da kanta kuma ba halitta ba ta samuwa sudufatan haka kitibis ba tare da wani dalili ba to wannan zai tabbatar maka cewa lalle akwai Allah da yake samar da wannan halittar kuma wanda yake sarrafa ta tana gudana tana samun canje-canje irin wannan da muke gani Allah ta'ala wannan dalili na hankali ya ambace shi Allah ya ambaci wannan dalili na hankali a cikin Al-Qur'ani ya ambaci dalilai yankakku akan wannan in ka duba cikin suratul tur Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da wani abu ba am humul khaliquna ko kuma su ne suka yi halitta wannan halittar haka suka samu kansu kitibus babu wani dalili ko kuma su suka halicci kansu suka halicci sauran halittu wannan istifham ne lil inkar inkari Allah yake yi sai zama ma'anarsa annahu lam yakhluqu min ghairi al-khaliq ko lam yakhluqu min ghairi al-khaliq su ba halicce su ba tare da mahalicci ba wala hum alladhina khalaqu anfusahum kuma ba su suka halicci kawunansu ba wannan sai ya tabbata cewa lalle akwai wani mahalicci wanda ya halicce su wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wani sahabi ana ce masa Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan wa'innan ayoyi da cikin suratul tur har ya kai inda annabi yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun annabi yana karanta wannan ayoyin shin an halicce su ne ba tare da wani da ya samar da su ba kawai suka samu kansu a haka kwatsam kawai suka samu ko kuma su ne suka halicci kansu am khalaqu samawati wal ard ko su suka halicci sammai da kassai lace bal ba haka bane wannan wato idrab ne lil ibtal idrab ibtali ne bal ba haka bane la yuqinun ba sa yaqini ne kawai ba sa samun yaqini ne am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytir ko kuma su suke rike da taskokin arzikin ubangijinka ko kuma wanda su ne suke to tankwasa abubuwa suke faruwa yanda suke so Jubair a wannan lokacin da yaji annabi yana karanta wa'innan ayoyin shi bai musulunta ba a lokacin yana mushriki amma yace da naji ayoyin kada kalbi an yatira yace zuciyata so ta fito ta tashi kamar yanda tsuntsu yake tashi kamar zuciyarsa ta fito yana mushriki lokacin amma ji yace zuciyarsa sai ji kamar ta fito daga ciki ta tashi sama yace wa zalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi wannan shine karan farkon da imani ya tabbata a cikin zuciyata. Bukhari ya fitar da hadisin mufarraga, to kaga anan ya nuna cewa ashe halittu ba su suka samu da kansu ba, kuma ba samuwa suka yi haka ba tare da dalili ba. Mu bada misali akan wannan. Da a ce mutum zai ga wani etage, ga wani gida etage, ko kace wata villa gata an gina ta, an kawata ta, an kewaye ta da katangu da jardan 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 masu kyau, ga koramu suna gudana tsakankanin ta, an cika ta da shimfidu da gadaje da kujeru na zama iri iri, an kawata wannan villa din da nau'in kayan ado iri iri da kayan abubuwa da ake bukata na more rayuwa, sai mutum ya ce maka kaga wannan villa din, yace eh, da abin da yake cikin ta, kace eh, ta ai ita ta samar da kanta, ita ta yi kanta haka kawai, zuwa kawai ana nan kawai sai aka ga ta samar da kanta haka kawai, kwatsam sai muka ga ta kullu sai ta halicci kanta, an gane ko? Ko kuma a samuwa ta yi sudufatan ba tare da wani ne ya samar da ita ba, cikin sauri zaka ce masa ƙarya kake yi, ba za ka tsaya tunani ba, kace abin da ya faɗa dinnan bari an yi haka ne ko ba, yana gama faɗa kamin ma ya karasa zaka ce ƙarya kake yi, kuma za ka ɗauki maganar da ya faɗa dinnan a matsayin wauta da rashin hankali. To idan har abu, idan har wannan haka ne, to zai halatta ya kasance a ce wannan duniya da faɗin nan nata, da ƙasan nan da take cikin wannan duniyar, da saman nan da muke daga kallo muna daga ido muna kallo, da falaki falakin da yake sama, da taurari da rana da wata, da yanda kuma abubuwan suke gudana cikin tsari, ba a taba cewa yau rana ta kuskure ta fito yamma ba, ko ta fito kudu ko arewa ba, cikin tsarin nan haka take gudana cikin tsari. Kuma duniyan nan suka ce tana, wato ita ce cikin halittun da suke kusa da rana, wanda suke zagaye rana, ita ce ta uku cikin halittun da suke zagaye rana. Suka ce gurin da take din nan, yanzu malaman falaki, da za a gusar da ita daga inda take ta danyi nesa da rana, ko da daidai da santimetri guda ne, to ba iya rayuwa, duk mutuwa za mu. Kuma za a ƙara gusar da ita ta yi kusa da rana, ko da da ɗani ɗaya ne, daga mutuwa za mu. Wurin nan da take nan kaɗai ne ya dace ta zauna a nan, kuma ta ci gaba da gudana ta yadda za a iya rayuwa a kanta. To kaga irin wannan abubuwan duka suna fito maka da cewa ashe abu ba haka ya samar da kansa ba. Yanzu idan muka zo masallacin nan, gashi nan dai cikin masallacin ne, idan ka kalle mu zaka ga dai ga kafit na masallaci a shimfiɗe, ga table nan ina a zaune, ga kujera wanda nake zaune da kanta, ga banti a sama, ga kujoro, ga abubuwa dai gasu nan ko bi cikin tsari, wanda ya nuna tsara su akai. Yanzu inda tabarmin nan na masallaci kawai watso su akai, za su jeru kamar yadda suke jere-jere haka dinnan, kawai suka koma gefe sai ka ɗauko su ka jeho su, sai su buɗe da kansu, wannan ta tsara nan, wadda ta jera nan, wannan ta jera nan, zai yiwu? To duk wanda ya zo ya ga wannan tabarmin haka a jere, sai aka ce masa ai da kansu suka tsara kansu, sai ce ƙarya ne, kasancewa wani ne ya jera su ya tsara su. To wannan ma balantana halittun nan, kalli fa inda mutane suke rayuwa, yadda Allah ya halicci mutane, hancinka da bakinka da kunnenka kalli, ya aka ɗauke hancinka daga nan aka maida shi wani waje, sai an ganka sai a ta gudu, ya idanka ɗaya kai maka sunan, ya an ga dama ya kai ɗaya baya ɗaya gaba, duk halittarka da aka yi maka, da za a gusar da wannan abin daga inda aka aje shi a kai shi wani waje, to ba zai dace da halittarka ba. Komai inda aka aje shi nan ya dace da shi, kun gane ko? To ka san wannan ko cikin tsari aka yi shi, an yi shi ne da niyya da nufi, ba wai haka kawai ya faru bagtatan ba. To wannan kadai yana ya isa ya nuna mana a hankalce cewa akwai wani mahalicci wanda yake tsara abubuwa kamar yadda muke ganin su dinnan. Sannan dalili na uku shine dalili na shari'a. Dalili na shari'a ya tabbatar da samuwar Allah, domin dukkan littattafan da suka sauka daga sama gaba ɗayan su suna fadar cewa akwai Allah. Duk wani littafi, Injila, At-Taura, Injila, Zabura da sauran littattafai, duka sun tabbatar da cewa akwai me? Akwai Allah. Kuma abubuwan da waɗannan littattafan suka zo da shi na hukunce-hukunce da dokoki, wanda suke kunshe da maslahar bayi, wannan dalili ne akan cewa wannan tsari ne wanda yazo daga Ubangiji wanda yake hakim mai hikima alim mai ilimi bi masalihi khalqihi, game da maslahar bayinsa, domin da ganin yadda tsarin shari'an nan yake. Kuma kuna bin tsarin shari'an sai kuga wannan tsarin yana dacewa da rayuwarku, rayuwarku tana samun sauki, kun san cewa tsari ne na wanda ya halicce ku. Mun gane ko? Idan mutane suka koma gefe suka tsarawa kansu wani kundi da za su rayu a kai, sai kaga ana caccanza masa fuska daga lokaci zuwa lokaci, ana masa kuskurima, ga wata doka lokacinta ya wuce, zamani ya canza, a zo a canza wannan dokar. Amma Al-Qur'ani ya dace da kowane zamani, ya dace da kowace al'umma, ya dace da ko a shi ka tabbatar cewa wannan tsari ne na wani wato mahalicci mai hikima wanda ya san maslahar bayansa. Shi yasa ya musu tsarin da ya dace da me, da ya dace da maslaharsu. Allah ya musu tsarin da ya dace da rayuwarsu, ya musu tsari da ya dace da maslaharsu. Afala yatadabburuna al-Qur'an walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Kalli al-Qur'ani da kyau, inda daga wajen wanin Allah yake da sai ku ta samun cin karo tufka da warwara. To amma hukunci hukuncin musulunci zaka ga cike suke da samar da sauki ga al'amuran bayi. Kuna rabuwa da dokokin musulunci sai ku kuna shiga tsanani, kuna shiga takura. Kuna rabuwa da dokokin musulunci sai ku kuna ta shiga kuna fadawa wahala da halaka da kuncin rayuwa, zalunci yayi yawa, ka kisan kai yayi yawa, ha, bala'o'i su yawa. Amma kuna dawowa kan tsarin musulunci daga komai yayi sauki, adalci ya tabbata, domin dokoki ne da suke cike da adalci, rayuwa ta yi kyau, an samu sa'ada a duniya da lahira. To haka idan ka kalli abinda wa'annan littattafan suka zo da shi na labarai, al-akhbarul kauniyya, labarai na halitta, waɗanda wato rayuwa ta yau da kullum ta tabbatar da wa'annan labaran, abubuwan da suka saba gudana suke tabbatar da wannan abubuwan da su da tattafan suka faɗa, sai kaga littafin ya bayar da labari na abin da ya shafi halitta ko abin da ya shafi wani abu da yake faruwa, sai kaga bincike kuma ya zo ya tabbatar da wannan, ko kuma abin da suka faɗa din sai aga ya zo daga baya ya tabbata, sai kaga Al-Qur'ani ya faɗi abu ko manzon Allah ya faɗi abu sai aga abin ya zo me, ya tabbata daga baya. Wannan dalili ne akan cewa lallai wanda yake samar da wa'annan abubuwa, wanda ya baku labarin kafin faruwar abu, kuma abin yazo ya faru yanda aka bada labari, ya rubuta cewa akwai wani wanda yake sarrafa abubuwa kuma ya san me zai faru nan gaba, wanda shine Allah. To kaga wannan dalili ne na shari'a, dalili na shari'a da yake tabbatar da wannan a shari'ance, suna tabbatar da samuwar Allah. Tsarin shari'a in ka kalle shi ka san ba tsarin mutum bane, Qur'ani idan ka karanta ka san ba tsarin mutum bane. Allah ya kalubalanci duniya in sun isa su kawo irinsa, in sun isa su kawo, ko da sura ɗaya ce, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. In kuna kokanto akan abin da muka saukar wa bawanmu wanda shine manzon Allah, to ku kawo sura guda ɗaya kwatankwacin sa, kuma ku kira allolin naku da sauran abin nan ɗinku su taimaka muku wajen kawo wannan sura, inda gaske kuke. Har yau an kasa wanda ya kawo sura guda ɗaya, an kasa samu wanda ya kawo sura guda ɗaya da zaka karanta ta kaga tayi kamar Al-Qur'ani. Duk wanda ya kawo sai abin ya zama dariya. Su musailamatul kazzab da yata yawabar yawabar inna ma anta uzlanun wa sadar wa sayruka hafrun wa naqar, sai kai ta dariya, wai wal asr zai koya, wai yawabar yawabar, ya kai zomo, ya kai zomo. Inna ma anta uzlanun wa sadar wa sadar, kai ba komai bane sai kunnuwa da kirji, wa sayruka hafrun wa naqar, tafiyarka kuma tsalle da cattaka. Alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu zanabun qasirun wa khurtumun tawilun inna zalika min khalqi min khilqati rabbina laqalil. Wai shi ma suratul fil ce zai koya, sai hadu da sahabi yace an saukar ma annabin ko wani abu, yace eh, sai ce karanta min inji, sahabi sai karanta masa wal asr, shi ma sai ce waqad unzila ilayya misluha, ni ma an saukar min irinta. Alfilu malfilu wa ba adraka malfilu ya tambaye wani sahabi ace an saukar mana da fasda bima tu'mar wa arid anil mushriki alladhina yad'una na ko ya'buduna ma allahi ilaha yad'una ma allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamu shi ba sai ce waqad unzila ilayya misluha yace ya dafda ubintu dafda'ain kam tughannin wa alaki fil ma'i wa asfalaki fit tin lil ma'i taqdarin wa lil sharabi tamna'in wai shi ma wai ya dafda ubintu dafda'ain yake kwado yar kwado guda biyu ja kamtu ganne yaso da dama kike ta waka ki hana mu bacci yace wa alaki fil ma'i bayan ki cikin ruwa wa asfalaki fitini kuma cikin ki cikin tabo cikin ki a cikin tabo wai sai ya sa cikin sa cikin tabo bayan sa kuma a cikin ruwa yace lil ma'i tabdirin ki gurbata ruwa wa lil sharabi tamna'in ki hana mu sha to kaga ana jan surar musailama sai kai ta dariya to haka duk wanda ya karambane yace zai kirkiro sura tai ka bada qur'ani sai ya zama abin dariya wannan ya nuna shi tsarin wane ne tsarin Allah ne ba tsarin dan adam bane ba Allah ya ce ku hada kanku walau ittaba'atil jinna wal insu ala an ya'tu bimithli hadhal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira da a ce mutanen duniya za su taru aljannun su da mutane akan su kawo irin wannan alqur'anin ba za su iya kawo irin sa ba ko da ko sashin su ya zama masu taimako ga sashi duk duniya su hada baki su hada kai a zo da masu fasaha da wane ne kowa ya zo ya kawo ilimin sa da yan technology da yan wane ne da yan biology da yan psychology da yan wane ne logology dinna kowa ya zo ya hada kansa kowa ya kawo nashi ilimi dan abin a kawo kwatankwacin irin wannan alqur'ani ba za a iya ba ya nuna halitta abin nan ya nuna cewa wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani tsari ne na Allah maganan Allah ce ina fata an fahimta wayannan halittu kuma da muke gani halittar Allah ne amma dalili na hissi shi kuma akan cewa Allah samamme ne kaga abin hissan da idan ka ko ka ji da kunnanka shi ma ta fuskoki guda biyu ne fuska ta farko mu muna ji kuma muna gani da idan mu idan kai addu'a sai kaga Allah ya amsa maka addu'a idan ka nemi agaji kada cikin kunci sai kaga Allah ya kawo maka dauki wannan yana nuna maka dalili yankakken dalili cewa akwai wani wanda yake amsa wannan addu'ar taka idan ka yi ta annabawa sun yi addu'a kuma Allah ya karba Allah yace wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu annabi nuhu yayi addu'a can farko maka amsa masa yace kuma istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum kai annabi ka tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ubangijinku ya agaza muku a sahih bukhari hadisin anas dan malik yace wani balaraben kauye ya shigo masallaci annabi yana huduba yace ya rasulullah halaka almalu wa jaa al-iyalu yace dukiya ta halaka iyalai kuma sun yi yunwa yunwa ta halaka mutane fari fad'ullah lana daka ka roka mana Allah farafa yadaihi wa da'a annabi ya daga hannayensa nan take yi addu'a yace fasara sahaba amsalul jibal nan take sai ga giragizai nan kace manya manyan duwatsu a sama yace falam yanzil min minbarihi hatta ra'aytu al-matara yatahadaru ala lihiyatihi annabi bai sauko daga minbarin sa ba sai da naga wato ainihin ruwa yana gangarowa daga me daga gemun manzo Allah an jike sharab da yake masallacin manzo Allah ba wani rufin kirki bane a lokacin ganyen dabino ne aka sa kai aka rufe shi in an yi ruwa jika yake yace sai da naga gemun manzo Allah yana diga da ruwa a juma'a ta gaba yace wannan balaraben kauyen sai ya sake tashi aw ghayruhu ko kuma wani ne wanda ba shi ba yace ya rasulullah tahaddama albina wa gharqa almal yace ginoni sun rushe kuma madina kamar arliti ne ginan ta bai da abun nan irin nada na lakadin nan ginoni sun rushe wa gharqa almal dukiya ta nitse cikin ruwa fad'ullah lana roka mana Allah ya rike ruwan sa farafa yadaihi nan ma annabi ya daga hannayensa nan take wa qala yace allahumma hawalaina wala alaina yace fama yushiru ila nahiyatin illa farajat annabi ba zai isharar zuwa ga wata nahiya ba face sai hadarin ya yayi da annabi yayi ma hannun sa haka sai hadarin ya yayi gaba daya kamar hannu yake sa yana yayi shi kamar kai ne kumfa a saman ruwa ka sa hannu kana yayewa haka annabi ya ta sa hannu yana yayi hadari ya rayi ma hannun sa haka sai hadarin ya yayi kamar ka sa hannunka kumfa a saman ruwa ka yayi shi sallallahu alaihi wasallam hadisi shi ma bukhari ya fitar da shi da muslim Bukhari da Muslim sun fitar da shi. To kaga wannan bai gushe ba addu'ar bayin Allah, Allah yana amsawa, wannan abu ne shahararre tun wancan lokaci har yanzu. Kai kanka zaka ga wata rana kai addu'a nan take Allah ya kawo maka dauki, sai kai mamaki nan take kana cikin wata matsala, kana ganin kawai shikenan wannan ka shiga halaka, sai kaga Allah ya kawo maka mafita ka rasa yanda akai, kawai sai dai ka sallama, kawai Allah bai kaddara zan mutu bane, mota ta gangaro da kai, ko ka shiga cikin wani hadari kuma kaga ka tsallake rijiya da baya saboda ka roki Allah, kace Allah 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 ka agaza bismillah, sai kaga ka tsallake, kai mamaki ya akai ka tsallake wurin nan baka halaka ba, ka san da cewa ba kai ba dubaran ka bace ba, ba wayan ka bane, akwai wanda ya amsa addu'ar ka ya tsallakar da kai wanda shine Allah, mun fahimta? To wannan ta bangaren farko kenan, abinda muka gani da idanmu ji da gani. Haka kuma fuska ta biyu, ayoyin da Allah yake saukarwa annabawa wanda ake kiran su mu'jiza, wanda mutane suke gani ko suke ji da kunnuwansu, wanda shi ma dalili ne yankakke da yake nuna samuwar wanda ya aiko su, su wa'annan annabawa wanda shi ne Allah, domin al'amura ne da suka sabawa al'ada da Allah yake bayyana su a hannun wa'annan annabawa. Sai kaga annabi yayi wani abin da ya saba wa al'ada, shi yasa aka ce masa mu'jiza, abin da ya gagari koyo, al mu'jizatu shine ai gagara koyo, abin da ko ka so ka kwaikwaya ba za ka iya ba, shi aka ce mu'jiza. Misalin annabi Musa, lokacin da Allah ya umurce shi ya bugi teku da sandarsa, da ya bugi teku da sandarsa me ya faru? Sai ta rubu gida biyu, ko kuma aka samu hanyoyi guda 12 a cikin teku, hanya saboda kabila 12 ne, kowace kabila akwai hanyar da za ta bi cikin teku, kuma ruwan ya tsaya kace dai wani katafarin dutse ne kamar bangon nan, haka ruwa ya tsaya. Allah ya fa wahayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalqa fa kana kullu firqin kat-tawd al-azim, yace sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa muka ce ka daki taikun da sandarka, yara dukan taikun da sandar fanfalaka sai ya tsage, fa kada kullu firqin ka tawdil azim, kowani bangare ya zama kamar wani katafarin dutse mai girma. Suratu Shu'ara aya ta 63, wannan aya ce kai idan ka zo ka samu taikun garinku ka sa sanda ka dake shi, kaga ba zai tsage ba. Annabi Isa alaihi salatu wassalam yana tayar da matattu ya fitar da su daga cikin kaburburransu da izinin Ubangiji su ci gaba da rayuwa, yace wa uhiyil mauta bi iznillah, ina raye matattu da izinin Allah. Allah kuma ya tabbatar da wannan yace iz tukhrijul mauta bi izni, kuma ka ambaci lokacin da kake fitar da matattu daga cikin kaburburansu da iznina. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da Quraishawa suka neme shi wata aya, in kai annabin gaskiya ne kawo mana aya, annabi ya ishara zuwa ga wata, sai wata ya tsage ya rubu gida biyu, mutane suna kallo wata ya tsage. Allah ta'ala ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, yace al-qiyama ta yi kusa kuma wata ya tsage, amma mushrikai idan suka ga wata aya, wata mu'jiza, sai su bijire su kawar da kai daga karban gaskiya, wa yaqulu sihrun mustamir, su ce ai sihiri ne mai shudewa. Kaga wannan ayoyi ne mahsusa da ayar ta bayyana, suka ce a mu bari sai larabayan kauye sun zo da safi su tabbatar mana cewa su ma sun gani kafin mu yarda. Safiya tana wayewa sai ga larabawa a gudane, larabayan kauye sun shigo birni suna jiya mun ga ikon Allah, muna zaune kawai sai muka ga wata ya rabu gida biyu, rabi ya fada kan dutsen Abi Qubais. Shi da kuma suka ce to a lalle sihirin nashi ya girmama, kenan ba mu kadai ya sihirce ba, har da na kauye ma. Shi ne Allah ya ce wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, sai su ce sihiri ne. Kaga wannan abubuwa ne, ayatun ne mahsusa wanda Allah yake gudanar da su dan ya karfafi manzanninsa, ya taimaki da'awansu, sannan kuma ayoyin suna nuni yankakke, hujja yankakke akan sabuwar Allah. Wannan dalilan guda hudu sun isa su tabbatar maka da cewa Allah nan samamme ne, in baka gamsu ba to sai dai inadi kawai, in kace har yanzu baka yarda ba to sai dai kangara irin ta Fir'auna ba wai dan zuciyanka baka yarda ba sai dai ka kangare ka ce kawai kai baka yarda ba amma zuciyanka ta gamsu ko kuma idan baka da hankali in akwai hankali zaka yarda wannan shine abu na farko samuwar Allah kai imani cewa Allah akwai shi to in kai yarda da wannan to sai ka tafi abu na biyu al-imanu bi rububiyyati sai kai imani da rububiyyarsa cewa Allah shi kadai shine ar-rabb ba ya da abokin tarayya wajen rububiyyarsa kuma ba ya da mataimaki a cikin rububiyyarsa ya ka ce ar-rabb shine mallakul khalqu wal mulku wal amru shine wanda yake da halitta yake mallakar halitta sannan kuma al'amurra gaba ɗaya da umarni da al'amurra gaba ɗaya suke hannunsa shi yake jujjuya su ba wani mahalicci sai Allah ba wani mai mallakar halitta sai shi sannan kuma babu wani al'amari ko wani umarni face nashi Allah ya ce alalahul khalqu wal amru halitta gaba ɗaya tashi ce sannan umarnin ma gaba ɗaya nasa ne a suratul la'arafi aya ta 54 yace zalikumullahu rabbukum lahul mulku والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير yace wancan ninka shine ubangijinku wanda ake baku labari shi dinnan shine ubangijinku wanda yake da mulki yace wa'annan da kuke kira koma bayan sa ba sa mallakar koda hancin dabino ba sa mallakar koda hancin dabino qitmir qitmir wani abu ne da yake jikin dabino akwai naqir akwai fatil akwai qitmir naqir idan ka dauko dan kwallon dabino na ciki dan dabino kun san dabino wannan na ciki idan ka juye bayan shi zaka ga yana da mai wani dugo nan a bayan sa shine naqir idan ka juyo ta gaba zaka ga yana da wata tsaga akwai wani dan zare kwance a ciki dan zare karami shine qitmir an gane ko sannan kuma abana shine fatil an gane sannan dan dabino idan ka samu dabino sabo zaka akwai wani dan bargo da ya lullube shi to shi da qitmir laraba suna buga misali da kowanne daga ciki wajen nuna kankantar abu to shi da Allah anan yace ba sa mallakar koda wannan dan bargon da ya lullube dan dabino na ciki ba sa mallaka nasu na kansu balanta da kai su mallaka maka dan haka ba a samu wani daga cikin halitta ba da yayi inkarin rububiyyar ubangiji sai dai inkari na taurin kai sai dai mutum ya kangare ya ce shi ma yana da rububiyya tare da cewa ya shi da kansa ya san ƙarya yake kamar da Fir'auna yayi yace musu yace wa mutanansa ana rabbukumul a'la nene ubangijin ku mafi daukaka a wani guri yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san muku cewa kuna da wani Allah ba ni ba kaga wannan kangara ce amma a aqidarsa a zuciya shi kansa bai yarda da haka ba dan Allah yace wajahadu biha wastaqaratha anfusuhum zulman wa ulwa sun yi jayayya da gaskiyar ne amma zuciyarsu ta yi yaqini da ita amma sun kibin gaskiyar saboda zalunci da kuma girman kai da neman dokaka haka ashe Fir'auna girman kai ne ya san cewa ba shine ubangiji al'ala ba ya san da haka an gane ko me yasa annabi Musa da yazo sai ya tabbatar masa da wannan kamar da Allah yake hakaito mana suna tattaunawa da annabi Musa da Fir'auna Fir'auna ya kangare yace laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbu samawati wal ardi basa'ira wa inni la'adhunnuka ya Fir'auna masbura yace hakika ka riga ka sani ba wanda ya saukar da wa'annan abubuwan face ubangijin samai da kasai kai Fir'auna ka sani kai ba rabbu bane wanda ya saukar da wa'annan hujjojin da ayoyin da wa'annan mu'jizojin ubangijin samai da kasai ne basa'ir a matsayin hujja da dalilai wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura amma ni ina tabbatar ka ina wa'adhunnuka ne ina tabbas akan ka cewa ya kai fir'auna halakakke ne kun gane ko dai Musa ya san da cewa kangara ne lokacin da yazo mutuwa me yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ba ta yace ba yace nayi imani ba a rambauta bisa cancanta sai wannan da bani isra'ila suka yadda da shi bai ce Allah ba dan kar a ce ba wannan Allah ba dan kar a ce wani Allah daban tunda allolin suna da yawa a wajen su sai yace Allah wannan dai da bani isra'ila suka yi imani da shi kaga hadda tawkili allazi amanat bihi banu isra'ila amma Allah ya ce masa al'ana yanzu tun da me yasa baka yi wannan sai da kaga mutuwa kaga wannan abin da ya faɗa bai tseratar da shi ba ashe Fir'auna kangara ce to haka duk wanda kaga ya ce bai yadda da rububiyya ba ko kuma yana jin cewa ai shi ma yana da wani shehi wanda yana da rububiyya wanda yana da wani shehi da yake saukar da ruwan sama ko yana fitar da tsirrai ko kuma yana arziktawa yana talautawa in ka bi shi wannan shehin ko ka so shi zaka rika samun taimako zaka rika samun kaza zai rika taimaka maka faidan sa zaka rika kurarowa akan ka dan haka kai dan faidar shehu wane ne dan faidar shehu Ibrahim ne dan haka faidan sa tana kurarowa maka duk abin da ka samu na arziki da wadata da kwanciyar hankali faida ce ta shehu Ibrahim wannan faida din matsayin rububiyya take dan an ce gausu ne an dauki wani matsayi na gausu an ba shi idan suka ce wannan gausu ne ma'anan sa mai agazawa al'umma mai tsamo su daga cikin bala'o'i zaka in suna da matsala suka roƙe shi zai taimaka musu in sun fada matsala suka roƙe shi zai tsamo su bukatun su na rayuwa zai biya musu shine gausu to duk wanda zai faɗa haka ko dai jahilci ne ya mamaye shi ko kuma taurin kai ko an gurɓata hankalin sa ba ya da tunani shi yasa mushrikai ma duk da kasancewar su mushrikai amma sun tabbatar da rububiyyar Ubangiji duk da suna shirka a cikin uluhiyya amma sun yarda da rububiyya mushrikai su Abu Jahali muke magana su Abu Jahali duk da suna shirka a uluhiyya amma sun yarda da rububiyya Allah ya tabbatar da wannan a Qur'ani yace qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ألا جكتي دسو كسا تواجيتي دعبين ديكي تكنت إن كن سني كباني لاباري ألا يتي إن كتن بيسو سيقولون لله ذاتو تي كسا تألج أبين ديكي تكما نألاني توكتي مسو قل أفلا تذكرون وانا بإشيك تنانيبا وقاني وان دي حالي تكسا نشيه چنچنت أبوتا مسا قل كساك تنبير سو من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم وانين أبنججن سمين ننغو دابقوي كما وانين أبنججن الأرش النمي جرما سيقولون لله ذاتي نعلاني قل كتلو أفلا تتقون تو غن ديكي دوان مطيئن بزاكو كي يدوكو كين سبا قل كساك تنبير سو من بيده ملكوت كل شيء وانين ملكر دكا ننكو بيكي هننسا وهو يجير ولا يجار عليه الهالي شيء نيكي بايد كاريا با وانده إسي بايد كاريا أكاسا إن كنتم تعلمون إن كنت سني كباني لاباري الله يجي سيقولون لله سو أبو جهل ذات شمك ألاني ذات شمك نألاني قل كتير سو فأنا تسحرون تو يا أكي أوكي هنك لنكو يا أكي سهر جيتنا ننكو والأسورة المؤمنون آية تتمانين دهدو زو آية تتمانين دهتر أول قرم ما الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ذا ذاك تنبيس ويحلج سمي دك السي ذا سوى وان دي يحلج سوشيني مبوائي وان دي يكي مئلي ممسني سورة زخرف آية ترى هو تآير ما يتو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ذا ذاك تنبيس ويحلج سوى ذا سوى ألاني توكشي يا أكي كركة الدكو من قانكو مشركين سين يدتشي و Allah shi kadai ne ya kadaita da rububiyya a uluhiyya ne aka samu jan daga da su har annabi ya yake su akan uluhiyya idan aka ce ku zo a bauta wa Allah nan da kuka sani shi ya halicci samai da kasai sai su ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ya za a mai da abin bauta ya zama guda daya ai Allah yayi mana nisa Allah yayi nisa mu zunubi gare mu tunda muna da zunubi ba za mu iya roƙon Allah kai tsaye ya saurare mu ba in mun bauta wa Allah kai tsaye ba zai kalle mu ba saboda zunubin mu yayi yawa amma su wa'annan salihai din da wa'annan mala'iku da muke bauta da wa'annan gumaka halitta ce mai tsarki dutse halitta ce mai tsarki icce da muka sassaka muka yi gunki muka yi hoton waliyi wane shi dutsen mai tsarki ne waliyin wane ko mutumin kirki ne daka zai saurare mu idan muka roƙa zai roƙa mana Allah tunda shi yana da matsayi a wajen Allah ai abun kamar shugabanci ne ai abun kamar sarauta ne ai baka isa kaga sarki kai tsaye ba ko kaga shugaban kasa kai tsaye dole sai ka bi ta kan protocol director protocol sai ka bi ta kan wane ne ai kafin ka samu ka ganshi saboda matsayin sa yayi nesa da naka shugaban kasa ma ya samu wannan matsayin balantana Allah to Allah ma ba za ka iya ganin sa kai tsaye ba dole sai ka kama kafa da wani wali wannan ita ce shubhar to wannan shirka ce fit tashbih ashirku fit tashbih kaman ta Allah ne da halittar sa shi wannan sarkin dole a san me ya kawo ka kai wane ne da me ka zo da shi kafin a barka ka ganshi shi kuma Allah duk abin da ka zo da shi ya sani a gane ko Allah baya bukatar wasu da tsakanin sa da bayin sa wanda ya shiga tsakani wajen roƙon sa bukata baya bukatar sai ka shiga tsakanin sa da wani wajen ibada ne kake bukatar wasuɗa annabin da zai zo ya koya maka ibada yadda zaka bauta wa Allah amma wajen ka roƙi Allah bukatar ka da kaza wannan baka bukatar sai ka kama kafar wani sai ka yi wasuɗa da wani sai ka roƙi wani mun gane wannan to wannan ita ce fa'intar mushrikai to sai suka kasa bauta wa Allah shi kadai suke bauta wa gumaka wanda wannan ita ce kuma asalin fa'intar na yau masu shirka da shehunai masu bautar waliyai a yau wanda shine kuma shubhar ta su wannan shine tunanin su an gane to umurnin Allah da yace alalakul khalqu wal amru umurnin Allah shamil ne lil amril kauni wash shar'i umurnin Allah ya tattare umurni al kauni da kuma ash shar'i al amrul kauni shine yanda Allah ya tsara al amura yanda suke gudana yanda muka yi bayani yanda rana take fitowa ta fada wata ya fito ayi ruwa ayi sanyi ayi iska wanda al amrul kauni ne sannan akwai al'amuru shar'i umarni na shari'a ku bauta min ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku daina zina ku daina shan giya ku daina kaza wanda al'amuru shar'i ne duk wannan yana hannun Allah ba wanda isa ya tsara wani abu na rayuwa wanda ya saba ma iradan Ubangiji a gane ko ba wanda ya sai maka ruwan sama a lokacin da Allah ya dauke su kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in idan ruwan kasa suka fake ba wanda isa ya bubbugo mana da su wannan al'amrul kauni na Allah ne kadai al'amrul shar'i ma haka duk wanda zai zo da wani tsarin shari'a ya ci ga wata ibada in kun yi ta za ku samu lada sai muka bincika ba ta a Qur'ani ba ta a sunnar manzon Allah to wannan shari'an ba za yi aiki da ita ba Allah yace amlahum shuraka wa shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu alloli da suke tsara musu wani addinin da ba Allah ya yi izini ba ashe al'amrul shar'i yana hannun Allah umurni na shari'a yana hannun Allah ne yake bada umurni ku yi kaza ku bar kaza a shari'anci ta hanyar annabin sa da yake aikowa ina fata an fahimta dan haka duk wani abu na tadabburi yana hannun Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala shi yake dabbara wannan kaun din yake sarrafa wannan rayuwar tana gudana yadda take gudana din nan yake yin hukunci da abin da ya ga dama gurgurdan yadda hikimar sa ta gudana to haka kuma wajen hukunci shi yake yin hukunci shi yake shar'anta wa bayin sa shari'o'i na ibada shi yake tsara musu hukunce na mu'amala da gurgurdan abin da hikimar sa ta gudana duk wanda ya riki wani abin bauta tare da Allah yace shi ma yana shar'antawa yana shar'anta ibada abi ko kuma yana iya tsara wani hukunci ta fuskar mu'amala abi shi to ya rike shi abokin tarayya da Allah subhanahu wataala yayi shirka a cikin rububiyya kuma imanin sa bai tabbata ba domin zai fada cikin shirka wannan shine imani da rububiyya abu na biyu da zaka yi imani da Allah kai imani da rububiyyar ubangiji abu na uku al-iman bil uluhiyya imani da uluhiyya ma'ana kai imani cewa Allah shi kadai shine abin bauta na gaskiya ba da abokin tarayya domin al-ilah ma'anarsa al-ma'luh ai al-ma'bud hubban wa ta'ziman wanda ake bautar sa cikin kauna da girmamawa Allah ne yake da wannan matsayi Allah yake wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim abin bautar ku abin bauta ne guda daya ba abin bauta bisa cancanta sai shi kuma shine mai rahama mai jinkai a wata aya yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai shi haka ma mala'iku sun shaida malamai ma abuta ilimi sun shaida Allah tsaye yake dan tabbatar da adalci ba abin bauta bisa cancanta sai shi shine mabuwayi wanda yake mai hikima duk wanda ya riki wani abin bauta ya hada shi tare da Allah yana bauta masa kuma bayan Allah to wannan abin bauta nashi rusasshe ne lalatacce ne Allah yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa annahu huwa al-aliyyul kabir yace saboda abin da suke wato zalika bi anna Allah huwa al-haq, Allah shine abin bauta na gaskiya, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, amma abinda suke bauta suke kira wanda ba Allah ba wannan rusasshe ne bata ne, Allah ne na ƙarya, wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, Allah shine wanda yake madaukaki mai girma. Dan haka su wa'annan allolin da ake kiran su alloli suna ne, an dauki wannan sunan ne an jingina musu, amma ba su da haƙƙi na uluhiyya, ba su da wannan haƙƙin na uluhiyya, ba su cancanci uluhiyya ba. Shi yasa Allah ta'ala game da Lata da Uzza da Manata da aka rike su ake ce musu alloli, sai Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan, wa'annan allolin ba komai bane face wasu sunaye ne da kuka zauna kuka kirkire su da ku da iyayenku, wanda Allah bai saukar da wani dalili akan su ba. Game da Annabi Hud, Allah yace atuja wato yake bada labari abinda Annabi Hud yake gaya wa mutanansa, Allah yake hakaito mana ya ce atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allah biha min sultan, yanzu za ku yi jayayya da ni a cikin wasu sunaye da ku ne kuka zauna kuka kirkira musu waɗannan sunayen ku da iyayenku, wanda Allah bai saukar da wani dalili akan wannan ba, akan wannan za ku yi jayayya da ni? Ashe ai aka kira abu da suna Allah ko ila ko gausu, a ce masa gausu ko a ce masa gaushi ko a ce masa mami ne, wannan sunaye ne da suka zauna suka kirkira suka bashi suka ce masa gausu, ba mu da wani gausu sai Allah subhanahu wataala. Mun fahimta? Game da Annabi Yusuf yana gaya wa abokanan zamansa a cikin kurkuku yace a arbabun mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahhar, shin alloli rababbu ga wani Allah ga wani Allah ga wani Allah, wanda mushrikai suke da alloli 360 a Ka'aba, wa'annan allolin da aka rarraba su daban-daban khairun su suka fi alkhairi am Allahul wahidul qahhar, ko kuma Allah makadaicin nan marinjayi, yace mata abuduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan, ba abinda kuke bautawa kuma bayan sa face wasu sunaye da kuka kirkira musu suna ku da iyayenku, wanda Allah bai saukar da wani dalili akan su ba. A suratu Yusuf aya ta 39 zuwa ta 40, shi yasa manzanni suka kasance suna cewa mutanen su i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba, shi kadai ne, haka suke gaya wa mutanen su. Sai dai mushrikai sai suka ki suka riki wasu alloli suna bauta musu tare da Allah, suna neman taimakon su, suna neman agajin su, to sai Allah subhanahu wataala ya lalata wannan ruku da mushrikai suke yi wa allolin su, cewa ba alloli bane, ba su cancanci allantaka ba, da dalilai guda biyu manya-manya. Dalilin farko, wa'annan allolin da suka rika suna ce musu alloli har suna bauta musu, ba su da wani abu na khasa'isul uluhiyya, ba su da wani abu da ke ban na da Allah yake banta da su, kafin wato abin bauta ya zama abin bauta sai ya zama yana da wasu keɓantattun al'amurra, wasu abubuwa da shi kadai yake banta da su, wanda ba wanda isa yi tarayya da shi a cikin wannan, to sai kowa ya sallama masa allantakar, kamar yadda Allah yake banta da wasu abubuwa wanda kowa ya sallama shi bai isa ya mallaki wannan abubuwan ba, dole ka sallama masa allantakar tasa ce, to su wa'annan alloli nasu ba su da wannan khasa'is din. Na farko, kafin Allah ya zamo Allah ya zama abin bauta ya cancanci bauta, sai ya zamo shi ne ya yi halitta, shi ba halittarsa aka yi ba, sai ya zama ba ya da farko kuma ba ya da ƙarshe, kun gane ko? Su kuma wa'annan suna da farko, ku kuka zauna kuka sassaka su gumaka da kanku, in shehi ne mun san lokacin da aka haife shi, an gane ko? An san lokacin da aka haife shi, an san lokacin tarihin haihuwarsa, in ya mutu an san tarihin mutuwarsa, kaga yayi farko yayi ƙarshe, kaga shi bai da wannan hususiya din, to allolin nasu halittan su aka yi, kirkiran su aka yi. Sannan kafin Allah ya zamo ya cancanci allantaka, sai ya zamo yana janyo wa masu bautarsa amfani, kuma yana kare musu cuta, to wa'annan allolin da suke bauta ba sa janyo masu su amfani, ba sa tunkuɗe musu cuta, gunkin ma idan ya faɗi bai iya tayar da kansa, sai ka tada shi, shi yasa idan suka yi gunkin dabino suka ji yunwa sai su cinye abinsu, sai an sake yanka ta tayi kyau kuma a zo a mulmula a yi wani gunki na dabino sai cinye kayansu kawai yunwa ta ishe mu sai a canye Allah kawai in shekara ta zagayo dabino ya yi kyau a mulmula sai a yi wani Allah na dabino a kafa shi to kaga Allah dai ta kare kansa aka cinye shi kuma shi ne zai zo kuma ya kare ka kaga bai da wannan kususiyar sannan Allah kafin ya zama Allah sai ya zama yana mallaka maka rayuwa da mutuwa ya raya ka ya kashi ya raya ya kashi su ba sa yin wannan an gane ko kafin Allah ya cancanci bauta sai ya zama shi yake mallakar sammai da ƙasai gaba daya idan ba wanda yake tarayya da shi a cikin su to kaga su ba sa mallakar sammai ba sa mallakar ƙasai ba sa mallakar komai nasu na kansu ko hancin dabino ko qitmir ba sa mallaka ma yamlikuna min qitmir ba sa mallakar ko da dan bargon da ya lullube dabino ashe ba su da khasa'is na me na uluhiyya wannan abubuwan da na faɗa a cikin ayoyin alqur'ani suke Allah ta'ala ce wattakhazu min dunihi alaha la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura Allah ce surriku wasu alloli wanda ba sa yin halitta ba sa halittar komai kai su din ma halittar su akai la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an ba sa mallaka makawunan su wata cuta ko su kare wato ba sa kare kansu daga wata cuta ba sa ko mallaka makansu wani amfani wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar rayuwa ba sa mallakar tashi bayan mutuwa suratul furqan aya ta 3 a wani gurin ma cewa yaqulidu allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ard wama lahum feehima min shirkin wama lahu minhum min naqi wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu Allah ta'ala yace kace da su ku kirayi wadanda kuke riya cewa su ma ababan bauta ne kuma bayan Allah za ku samu la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ard ba sa mallakar ko daidai da kwayar zarra nasa na kansu abinda suka mallaka nasu na kansu ko da yadda kwayan zarra ba su da shi a cikin sammai ko kasai wa ma lahu fihi ma min shirkin ba su da a cikin sammai da kasai din wani bangare da suka yi tarayya da Allah a ciki yace Allah bangaren nan wajen bangaren America nawa ne ni na halicce shi ko bangaren Kudus ko bangaren kaza ba sa mallakar wannan su ci ga inda ga wani bangare da suka yi tarayya da Allah a cikin sa wa ma lahu minhum min zahir kuma Allah ba ya da wani mataimaki daga cikin su ba wani wanda ya taimaka ma Allah wajen halittar wannan duniya da muke ciki wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu daka ceto baya amfani a wajen Allah ba wanda ya taba yi ma Allah alfarma balantana yazo ya ceto shi yana da damar ya nema maka ceto yanzu sarakunan duniya ko gwamnatocin duniya ko shugabannin kasan duniya idan wani yazo ya ce ga abin da yake so baka saka hana shi ba saboda lokacin da aka yi yakin neman zabe ya bada miliyoyin kuɗi kuma ya kawo ƙuri'a ta wajen mutum 1000 kaza daga yankin sa dan haka dubite 7 ya kawo dan haka bai sai yazo yana da alfarma ka hana shi ba dan shi yana neman wani dan kanwar uwar matar shi yana neman ya zama shugaban sojoji ko shugaban gendarmomi ko wani abu haka a wata gunduma yazo yana neman masa alfarma yana son wani ayi masa komsar baka saka hana ba shugaban kasa bai sai hana ba saboda me saboda yana da matsayi yana da taimako da yi kafin a kai ga mulkin akwai gudunmuwar da ya bayar Allah ba wanda ya bashi gudunmuwa da haka ba wanda sai ya zo nemi alfarma a wajen Allah dan shi yayi ma Allah wani abu Allah ya kalli wannan ya bashi ceto an gane ko sai wanda Allah ya ga dama ya masa izini kawai dan ya girmama shi dan ya daga darajarsa a filin kiyama Allah ya ce tashi wani kai ceto mun gane da haka kaga Allah ya nuna cewa komai mallakarsa ne ba wanda yake tarayya da Allah a ciki a wani guri yace ayu shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun yanzu za su yi shirka da Allah a cikin abin da baya halittar komai su din ma halittar su akai ababen da suke hada Allah da su ba halittar su akai wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun ba sa iya taimakon kansu ba sa iya taimaka musu su da suke bauta musu kai ko kansu ma ba sa iya taimakawa balantana su taimaka musu to idan wannan ya kasance shine halin allolin da ake bauta wanda ba Allah ba ashe rukun su a matsayin alloli rukun su a matsayin wani abin bauta yana daga cikin wauta wanda ta kai makura yana daga cikin bata wanda ya nisa wannan shine wato ainihin abu na farko fuska ta farko wanda take nuna rushewar bautar ababen da ake bauta wanda ba Allah ba fuska ta biyu wa'annan mushrikan su wa'annan mushrikan da muka ambata sun kasance sun yi ikirari cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne mahalici sun yarda cewa Allah shi kadai yayi halitta na farko mun fahimci wa'annan alolin da suke bauta ba su cancanci bauta ba saboda ba su da khasa'is na uluhiyya ba su da wasu ke bantattun abubuwa na allantaka da ka ba su cancanci bauta ba to kuma abu na biyu su kansu mushrikan sun yarda Allah shi kadai ne mahalici wanda ya halitta shi kadai ne wanda yake mallakar komai komai yana hannunsa shine wanda yake bada kariya ba wanda isa ya bashi kariya idan har sun yarda da wannan to wannan zai lazumta musu kuma su yarda shi kadai ya cancanta a bauta masa kun gane da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu budu rabbukum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna Allah ya ce ya ku mutane ku bauta wa ubangiji ku wanda ya halice ku ya kuma halici wanda suka wuce kafin ku domin ku zama masu kiyaye dokokin Allah to da yake ku bauta wa Allah so yake sai ya nuna muku abubuwan da yayi wanda ya cancanci a bauta masa yace alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha shine wanda ya sanya muku kasashin fida was-samaa'a bina'a ya sanya muku sama a matsayin gini wa anzala minas samaa'i maa'a kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum kuma ya fitar da dangin nau'ukan kayan abinci da tsirrai da sauransu da wa'annan ruwa dan haka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kuna da sanin cewa ba su suka halice wa'annan abubuwan ba shi yasa Ibn Kathir da yazo tafsirin ayar yace wanda al-khaliqu li hadhihi al-ashiya huwa al-mustahiqu lil-ibada wanda ya halice wa'annan abubuwan shi ya cancanta a bauta masa ashe wanda bai halice wa'annan abubuwan bai cancanci bauta ba kenan tunda sun yarda cewa Allah shi ya halice wa'annan abubuwa to wannan yana lazumta musu sai da kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa maga da wannan wannan kadai ya isa dalili wannan fuskokin guda biyu sun ishe su dalili kun yarda Allah shi ya halitta shi ne mai kashewa shi ne mai kaza to dan me kuma ba za ku bauta masa shi kadai ba dan me to kaga jahilci ne da rashin tunani yake kai mutane ga wannan abu da hudu na ƙarshe al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi kafin mu yi imani da Allah sai mun yi imani da sunayensa da sifofinsa bayan mun yi imani da samuwarsa mun yi imani da rububiyarsa mun yi imani da uluhiyarsa kuma sai mun yi imani da sunayensa da sifofinsa an gane wannan abinda Allah ya tabbatar wa kansa a cikin alqur'ani na sunaye da sifofi ko ya tabbatar ko manzansa ya tabbatar masa a cikin sunnarsa ingantacciya tabbatarwa wadda ta dace da jalalarsa to dole mu tabbatar wa Allah shi duk abinda Allah ya tabbatar wa kansa shi na suna ko sifa manzansa kuma ya tabbatar masa shi a matsayin wannan suna ne na Allah ko sifa ce ta Allah to ya zama dole mu tabbatar wa Allah wannan sunan mu tabbasa masa wannan sifar kuma mu tabbatar da shi ta fuskar da ta dace da jalalarsa ba tare da mun yi tahrifi ba mun karkatar tahrifi shi ne mu canza ma'anar mu bada wata ma'ana daban ba tare da mun yi ta'tili ba mun kore sifofin Allah ba ba tare da mun yi takyifi ba mun kwatanta wa'annan sifofin da na halitta ba tare da mun kwatanta da na halitta ba ba tare da mun kayyafa ba mun ce Allah ga yanda yake Allah ya ce yana aiki kaza ya sifata kansa da yana saukowa ko yana daidaita sai mu kayyafa daidaitan kar mu yi haka ba mu san kayfiyar daidaitan ba sannan ba tare da mun kwatanta shi da halittarsa ba Allah ya ce yana da sifa kaza mu kwatanta wannan sifar da ta halitta Allah ya ce yana ji mu kwatanta jinsa da na mutane Allah ya ce yana gani mu kwatanta ganinsa da na halitta kar mu yi haka idan ya ce yana gani to mu tabbatar masa da ganin amma ganin da ya dace da jalalarsa yaya ganin yake yaya kaza yake wannan shi ya barwa kansa sani idan ba ta fahimta idan ya ce yana da hannaye wanda ce bal yadahu mabsutatani hannayensa a shimfiɗe suke to sai mace wannan hannaye ne da suka dace da jalalarsa yaya suke ba mu sani amma kada mu canza mu ce kudura ko mu ce ikonsa ko mu ce wani abu irin wannan to wannan shine zai ba mu matsayin imani da Allah yanda ya kamata Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malu. Yace Allah shine wanda yake da sunaye kyawawa, ta ka mu roke shi da su. Allah yace wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi, mabar wa inna da suke yin ilhadi a cikin sunayensa, ko su yi tahrifi, ko su yi ta'tili, ko su yi takyifi, ko su yi tamsili, ko tashbihi, ko ba menene, da sannu za su dandana kudar su. Sai ju zauna ma kanu ya amaru, za a satan ka musu da abin da suka kasance suna aikatawa. A wani gurin yace walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim, shine wanda yake da sifofi mafi daukaka a cikin samai da kasai, kuma shine mabuwayi mai hikima. Kuma karshe yace a wata ayar yace laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir, a surati shura aya ta 11. Laysa ka mislihi shay'un, kaga ya tabbatar maka kansa wa innan sifofi. Yace amma kuma sifofi ba na kan bai kama da kowa, laysa ka mislihi shay, ba wani abu da yake yin kama da Allah. Sai kuma yace wa huwa samiul alim basir, kuma shine mai ji mai gani. Ai kai ma kana ji kana gani ko, amma kuma gashi Allah yace yana ji yana gani. A can baya kuma yace laysa ka mislihi shay, me zaka fahimta? Ganin sa da jin sa ba irin naka bane, yana ji yana gani amma ba irin naka ba. To anan sai aka samu tawaga guda biyu sun bace, tawagogi guda biyu sun bata anan. Tawaga ta farko su da al-mu'attila, al-mu'attila wanda suka yi inkarin sunayen Allah da sifofinsa, ko suka yi inkarin wani sashi kamar ash-sha'ira, wanda suka yi inkarin wani sashi ba duka ba, suka tabbatar da guda bakwai suka kore sauran, suna masu kafa hujja, suna masu riya cewa idan muka tabbatar wa Allah wa'annan sifofin, wannan zai lazimta mu kamanta shi, zai lazimta kamanta shi da halitta. Daka idan da Allah yace yana da hannaye, idan muka ce Allah yana da hannaye, to mun kamanta shi da halitta. Dan haka sai mu canza, ko mu kore sifar gaba daya, ko kuma mu yi tawilin ta mu ce karfi. To ai da Adam halittar ma tana da karfi kuma ko, in ka ce karfi shi ba su ba su da karfin, akwai masu karfi cikin halitta. To kaga shi kenan, sai ai ta tawile tawile, ya an zo tawilin ma na wannan ya bambanta da na wannan, wannan ya bambanta da na wannan. To wannan riyawa ta suru sashiyan riyawa ce ta fuskoki guda biyu, cewa idan muka tabbatar wa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa, zai lazimta mu kamanta shi da dan adda halitta. Wannan magana ta su za a rushe ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko yarda da wannan zai lazimta wasu abubuwa marasa kyau game da Allah subhanahu wataala, zai sa mu tabbatar wa Allah wasu abubuwa, zai lazimta wasu abubuwa marasa kyau game da Allah, shine tanakudi. Idan muka ce Allah, in muka tabbatar wa Allah sifa kaza da ya tabbatar wa kansa, wannan zai lazimta mana mu kamanta shi da halittarsa. To wannan abin da yarda da wannan kuma zai lazimta kenan Allah yana tufka da warwara. Don Allah subhanahu wataala dai ya tabbatar wa kansa wa'annan sunayen, ya kuma tabbatar wa kansa wa'annan sifofin, kuma sai ya kore wa kansa kamantacce ne ya da halittarsa. Kai kuma sai ka zo ka ce idan muka tabbatar da su za mu kamanta shi da halitta, kenan ka ce maganar Allah tana akwai tanakudi a ciki. Shi ya tabbatar wa kansa sifofin, kuma sai ya kore wa kansa kamantacce ne. Kun gane ko? Yana da sifofin amma ba sa kama da naku. Sai ka ce mu kuma idan muka tabbatar da su za mu kamanta shi, shi kuma ya ce baya kama, kai kuma ka ce yana kama, za mu kamanta shi. Da haka idan muka yarda da wannan, to kamar mun yarda cewa maganar Allah tana warware wata, wata tana ƙaryata wata, alhali kuma ba haka bane ba. Abu na biyu, baya lazimta cewa dan abubuwa guda biyu sun yi kama da juna, sai ko kuma sun yi ittifaki a wajen suna da sifa a ce kuma sun yi kama da juna, baya lazimtawa. Dan abubuwa guda biyu sunan su yazo daya ko sifar su tazo daya, baya nuna cewa kuma daidai suke. Zaka ga tsakanin mutane ma halittu gaba daya, zaka ga mutane sun yi tarayya wajen ji da gani da magana, amma zaka ga jin wani ba irin na wani bane, maganar wani ba irin ta wani bace, ganin wani ba irin na wani, wani yafi wani gani. Yanzu nan kaga wani sai da tabaro, yanzu kaga wannan shi sai ya sa tabaro zai karanta littafin, da kuma daga can iya nuno shi zan karanta, kaga na fi shi gani, shi kuma sai ya sa tabaro zai gani. To kaga ganin ma ba ɗaya ba, shi yana gani ina gani, amma ganin mu ba ɗaya ba. Tsakanin mu ma wani yafi wani murya, wani yafi wani ji. To haka tsakanin dabbobi, zaka ga dabba wata tana da hannu, biri yana da hannu, wata tana da kafa, akuya tana da kafa, wata tana da ido, mujiya tana da ido. Ha, amma ittifaki da aka yi a wajen cewa ido ido ido, kafa kafa, hannu hannu, wannan baya lazumta cewa me da mujiya da dan adam duka ɗaya ne, baya nunawa. An dai yi tarayya ne wajen ido, amma in ka ga idan mujiya kuru suke, amma in ka duba kuma idan wata dabba suka kun ba haka suke ba. An dai an yi tarayya wajen ido. Kana da hanci, takalminka yana da hanci, hancin takalmi, hancin takalmi da hancin karan takalmi iri ɗaya ne, amma sun yi tarayya wajen suna. Kana da hannu, kofar gidanka tana da hannu, hannun kofa ba iri ɗaya bane. Ashe tarayya wajen suna baya lazamta kamantacce ne, baya lazamta misliya, mun gane ko? To idan har tsakanin halittu ma akwai wannan bambancin, to sai mu kasa bambantawa tsakanin Allah da mahalicci. Wannan sune al-mu'attila, masu korewa, masu canza sifa, ko su tawili, ko su kore gaba daya. Sai fa'ifa ta biyu, al-mushabbiha, al-mushabbaha wa al-mushabbiha, wanda suke kamantawa, wanda suke kamanta sifofin Allah da na halitta. Su in suka tashi sai su kwatanta, su ce Allah yana da, yana gadi kamar namu, yana ji kamar namu, yana da hannaye kamar namu, sai su sifata da na, da, da na halitta. Suna masu riya cewa ai dalilai na shari'a, dalilai na nassoshi suna magana da mu, suna magana da bayu ne domin su fadinta, dan su gane abin da ake magana. Ana magana da mu ne dan bisa ga abin da hankalinmu zai fadinta. Don haka tunda ya ce hannu, mu abinda muke fa'inta da hannu shine wannan, don haka sai mu kwatanta shi da wannan, wannan shine riyawarsu. To ita ma wannan magana ta so rusasshiyar magana ce ta fuskoki da yawa. Fuska ta farko, a kamantacceniyar Allah subhanahu wataala ga halittarsa, a kamanta Allah da halitta, wannan abu ne rusasshi. Hankali yana rushe shi, shari'a tana rushe shi. Don haka tunda ko hankali ya rushe, shari'a ma ta rushe, to ba zai yi ba a ce to nassin da ya zo ya ce kaza, wannan nassin da ya faɗa mu ce to kuma dole mu tabbatar da shi bisa ga hakikanin abin da yake halitta ne gare mu. Wace tunda har Allah subhanahu wataala ya ce yana bal yadahu mabsutatani, hannayensa a shimfiɗe suke, sai mu ce to kuma dole 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 hannayen nan mu ce irin namu ne, don nassin ya zo ne don ya gaya mana abin da hankalinmu zai ɗauka. To kaga idan ka yadda da wannan, to kaga ka sabawa hankalinka, ka sabawa shari'a kuma, domin shari'a ta ce laysa kamithlihi shay'un, shi Allah ba abin da yake yin kamantacce ne da shi. A hankalci na yanzu mun yi bayani akan cewa hatta tsakanin halittu ma suna samun bambanci ta bangaren abin da ya shafi halit kamantacce ne, ko kuma tarayya da suka yi a cikin wata sifa, ya zama sun yi tarayya a cikin irin wannan sifar, baya lazamta cewa din su yi kamanta sifar iri ɗaya ce. Wannan a ce masa hanci, wannan a ce masa hanci, hancin takalmi, hancin ɗan adam ba iri ɗaya bane, hancin akuya da hancin giwa ba iri ɗaya bane, amma kowa hanci ne tsakanin halitta ma, kaga a hankalci. To ya zama ce dole dole kuma shi Allah sai mun sanya, in mun tashi ma kamantawa, to da nawa ta halitta za mu kamanta? In mun tashi kamanta hannayen misali, to da nawa ta halitta? Ai halittu masu hannu suna da yawa. In mun tashi kamanta wata sifa ta Ubangiji da ya bawa, to da sifar wata halitta za mu kamanta? Tunda halittu masu irin wannan sifofin suna da yawa. Kaga wannan magana rusasshiya ce ta nan bangaren Allah subhanahu wataala, cewa Allah subhanahu wataala yana magana da bayi da abin da za su fa'inta, wannan ana magana a cikin asalin ma'anar ake magana, ba hakikanin yanda abin yake ba a karan kansa. Hakikanin yanda sifar Allah take abin da Allah ya bar wa kansa sani, duk abin da yake da alaka da zatin Ubangiji na sifa, wannan abin da Allah ya bar wa kansa sani. Allah bai taba nuna wa kowa kansa ba, ya ganshi balantana kwatanta maka. Annabi ma da ake ce ya gani, haske ya gani, da aka tambayi Annabi aka ce kaga Allah ya ce nurun anna urahu, haske ne, ya za a yi in ganshi, haske ya gani, kun gane ko? Da aka ba wanda zai iya, ba wanda ya taba ganin Allah, balantana ya iya suwa kwatanta maka ga yanda yake. Allah kadai ya bar wa kansa sanin yanda hakikanin sifofinsa suke, hakikanin zatinsa yake. Da haka bayan da za a yi kai ka kwatanta, idan Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar maka kansa cewa shi mai ji ne, shi mai ji ne, to ji abin da sananne shi ne idrakul aswat, ka riski saututtuka, sautin akuya, sautin raƙumi, sautin kaza, wani shi ake cewa ji. Amma idan aka kwatanta da Allah, ya jin Allah yake, ba za ka iya cewa ga irin yanda jin Allah yake ba. Jin Allah ya game ko ina, daga nan kai jin ka yana da iyaka. Yanzu a zanin da nake cikin Allah din nan akwai wanda baya ji na, kun gane ko? Akwai wanda saboda jin sa ta kaitace ne, amma jin Allah ya game ko ina, ko ina jin Allah ya game, kaga ashe jin ba iri ɗaya bane. To hatta a cikin halittu ma mun ba da misali, jin su ba ɗaya bane, wata tafi wata ji, wata halitta tafi wata gani. Baka wannan baya zama dalili. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya daidaita akan al'arshi, to wannan za mu tabbatar da hakikanin daidaitan ta fuskar ma'anan daidaito, amma ta fuskar hakikanin kaifiyar daidaiton, wannan Allah ya barwa kansa sanin yadda kaifiyar daidaiton take. Domin daidaiton ɗan adam ma ba iri ɗaya bane. Kai ma yadda zaka daidaita akan kujera wadda ba ta motsi, ba ɗaya bane da yadda zaka daidaita akan raƙumi yana gudu, ba ɗaya bane. Yadda zaka daidaita akan keke, ba haka zaka daidaita akan mota ba. Kowanne sunan sa istiwa'i. Ka daidaita yadda zaka daidaita akan moto, ba haka zaka daidaita akan mota ko kan gado ko kan abin nan ba. Istiwa'in ma ya bambanta da juna. Wannan na ɗan adam ma, to balantara istiwa'i bambantawa tsakanin daidaiton Ubangiji da na halitta, wannan ya gagara. Kisa Imam Malik da aka tambaye shi, yace al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a. Yace daidaito abu ne sananne, kwatantawa kuma a ce yaya Allah ya daidaita, wal al-istiwa'u ma'lum, daidaito abu ne sananne, wal kayfu majhul, amma yaya Allah ya daidaita wannan jahiltaccen abu ne, wal imanu bihi wajibun, kai ibadi cewa Allah ya daidaita akan al-arshi tunda shi ya fada, yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa, wannan wajibi ne. Wasu'alu anhu bid'a, kai tambaya kuma yaya Allah ya daidaita, wannan kuma bid'a ne. Su sahabbai da magabata sun san cewa daidaiton Allah ba irin na halitta bane, da haka basu tambaye manzo Allah yaya Allah ya daidaita ba, dan sun san shi laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. To imani da wa'innan abubuwa da muka ambata, yarda da wa'innan abubuwa da imani da su guda hudun nan, shi yake tabbatarwa mutum imani da Allah, imani da samuwar Allah, imani da rububiyya, imani da uluhiyya, imani da al-asma wa sifat. Magana akan al-asma wa sifat, ku je ku nemi karatun mu na al-qawaidul musla, mun sauke shi littafi ne bakai wajen darasi 20 ko 25 ne akan sa, al-qawaidul musla, wanda muke bayani akan sunayen Allah da sifofinsa da yanda kuma zaka fahimci abin yanda ya kamata. Imani da Allah akan waɗannan sifofi da muka ambata zai haifar maka da wasu abubuwa na amfani kamar haka. Na farko, zai tabbatar maka da kamalan tauhidi, zai tabbatar da tauhidinka. Idan kai imani da waɗannan abubuwa da muka ambata game da Ubangiji, to tauhidinka zai tabbata ta yadda ba ka kwallafa ranka ga kowa sai Allah, ba ka neman wani abu a wajen kowa sai Allah, ba ka jin tsoron kowa sai Allah, kuma ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah. Inda ka tabbatar da wannan tauhidin kamar da muka wannan bayanin, to zaka zama mai cikakken tauhidi. Abu na biyu kuma, wannan tauhidin zai haifar maka da san Allah da girmama Allah, domin idan ka san Allah ka yi imani da shi akan waɗannan tauhidin da muka ambata, akan waɗannan hanyoyi guda hudu da muka ambata, to wannan zai haifar maka da san Allah da kuma sanin girman Allah da gwargwadon abin da ka sani na sunayensa da sifofinsa maɗaukaka. Domin sunayen Allah da sifofinsa su suke fito maka da matsayinsa, ayyukansa su suke fito maka da matsayinsa na rububiyya, har ka gane cancantar sa ga bauta, har ka gane ashe ba wanda ya cancanta ka makale masa, kai ta wahala kana bin sa, kana faduwa, kana tashi, kana masa sajada sai Allah subhanahu wataala. Sannan zai tabbatar maka da aikata umurnin Allah da nisan tarhanansa. Idan ka san Allah a waɗannan gabobin da muka ambata, ka samu kamala ta tauhidi irin wannan, kai imani da Allah akan waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata, to zaka zama cikakken mai bin umurnin Allah da nisan tarhaninsa. Zaka ga ba wani umurni da ya dace ka bi sai na Allah nan, kuma ba wani abin da ya kamata ka gujewa sai fushin wannan Allah. Duk abin da ya hana zaka yi kokari ka kauce masa, dan ka san Allah nan fa idan ka saba masa to kashinka ya bushe. idan ka saba masa to taka ta kare ba ka da inda zaka je ka tsira an gane ko idan kuma ka bi umarnin sa kuma rahamar sa tana da fadi yayi tanadi na abubuwan jin dadi da farin ciki da rahama na abinda idanuwa ba su taba gani ba kunnuwa ba su taba ji ba zuciyar ka ma ba ta taba tunanin wannan abin ba na jin dadi da farin ciki Allah ya maka tanadin sa idan ka bi umarnin sa kuma ka san Allah mai cika maka wannan alƙawarin ne duba da abin da ka sani game da shi da kuma imanin da kai da shi dan haka tauhidi na sanin Allah akan wayannan abubuwa da muka ambata shine abin da yake muhimmi wanda bai kamata a ce musulmi ya saka ci da shi ba mai hakuri mun wuce lokaci amma ban san imraga gaba ne shi yasa na kawo har ƙarshe subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi